والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي من البركة مسلات الإمام البخاري لكن ريج الزاكي وأن يمشي لنا ربا يو أشرين دهدو قوة الرجب هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دالي هدو دتلاتين دترا wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 4 miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Alwabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib wallafar amshadin malamin nan al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. A wannan shine darasin mu na 88 cikin wannan littafi da kuma bamu gushe cikin fasili na 9 ba wanda yake magana akan azkarul adhan. Azkarul adhan wato zikirai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar yayin da mutum ya ji kiran sallah. Zamu tashi kan hadisin Abu Dawud daga Abdullah ibn Umar, yace wa fi sunan Abi Dawud an Abdullah ibn Amr qala ya Rasulullah innal mu'adhdhinina yafdhulunana fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qul kama yaqulun فإذا انتهيت فسل تعطى. cikin sunan Abi Dawud daga Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma yake cewa ya Rasulullah, yace ya ma'aikin Allah, innal mu'adhdhinina yafdhulunana, lalle masu kiran sallah sun dara mu, sun fi mu samun falala. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi, qul kama yaquluna, fadi irin abin, fadi kamar yanda suke fada. Fa idan tahaita, idan ka gama, fasal to ka roka, tota za a baka abin da ka roka. Wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi, Imam An-Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra ko kuma a cikin Amalul Yawm wal Layla, Imam Ahmad Tabarani a cikin Kitabud Du'a duk su rawaito wannan hadisi, yana cikin Sahih Ibn Hibban, haka Ibn Hibban ya inganta shi, Ibn Hajar a cikin Nata'ijul Afkar ya ce hadisi ne hasan. Hadisi ne tabbatacce wanda shi ma yake da alaka da kiran sallah da abinda mai kiran sallah ko mai sauraren kiran sallah ya kamata ya faɗa. Anan Abdullahi dan Amr yana daga cikin ubbadus sahaba, yana cikin sahabbai masu yawan bautar Allah da aka san su da bautar Allah. An san yadda ya tsaya ya je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya bashi dama, yayi azumi kullun. Annabi yana ta kokarin ya rage masa, shi kuma yana ganin yafi karfin, wato zai iya yin fiye da haka. Da ƙarshe dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace azumin, in ya zama ya azumin Annabi Dawud mana shine ƙarshe abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya, amma shi yadda ya so ma a bashi kullun ya zama yana azumi. Saboda mutum ne da yake shahara cikin sahabbai da yawan ibada, ya shahara da yawan ibada hatta fitintunin da suka faru tsakanin sahabbai, yana daga cikin waɗanda suka kaurace ma wannan fitina, bai shiga ciki ba, duk da cewa ga mahaifinsa Amr ibn al-As yana ɗaya daga cikin manya-manyan jigogi a cikin tafiyar domin yana ɓangaren Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, amma shi bai shiga ba, haka bai ce zai bayara wa mahaifinsa baya ba ko wani daban. To ma'anar mu duba mu ga duk irin matsayin da yake da shi wajen yawan bautar Allah, sai yake cewa innal mu'adhdhinina yaqulunana, masu kiran sallah ya Rasulullah sun fi mu falala, sun dara mu. Wato a nan ake son kai ma wani hasada a irin nan. Kuruwa fa shi fa mutum ne mai yawan ibada da azumi ga kiyamul layl, gawaye, amma idansa abin nan falalan masu kiran sallah sai so ne masa ido, yana ganin kamar suna yin wani abin da mu ba ma yi. Ya kamata a ce wannan ma da mu ake saboda haka mu kamar da so ce ya Rasulullah, kuma zan bai da wannan ko dai mu ma din abin mu rika kiran sallar nan, ba sai Bilal ba, ba sai Abu Mahzura ko waye ko waye, mu ma mu rika yi. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa, to ka rika fadar abin da suke fada, bare kiran sallar shine waɗannan kalmomin da kake ji ba, to in sun fada ka fada kai. saboda haka ba ga wasu ɗan raka ba. To haka ake so musulmi ya zama yana tanafusi da ɗan uwansa musulmi cikin ibada, ba wajen neman duniya ba, wajen neman duniya wannan ba matsala a gashi ana ta yi, amma wajen ibada babu tanafus. Anan ake buƙatar tanafus, kuma nan sahabbai suka yi bintikau. Mun san sanda wa talaka suka je suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlul kusuri bil wujuh, ya rasulullahi masu kuɗi sun tafi da nada. Wato suna ganin duk abinda muke yi suna yi, amma suna yin abinda ba ma yi, domin suna sallah muna azumi zuwa asuba, muna azumi. To amma kuma suna yin sadaka, mu ba mu da kullu da sadaka, suna taimaka mu da kullu da mu taimaka. Annabi ya koya musu tasbihi da tahmidi da tahmidi, koya musu azkar. Wasu kudin suka ji labari su ma suka zama masu azkar. Sai ya rasulullahi abin nan da ka gaya wa da kuka yi dan mu zama daidai su ma suna yi. Annabi ya ce to zalika fadlullahi yutihi insha Allah, wa akuna falalar Allah ce. To saboda haka kaga Abdullahi dan Amr duk matsayinsa da yau ibadarsa, amma yana maganar masu kiran sallah, kaga wannan kanta falala ce babba ga masu kiran sallah, wanda sahabbai sun fahimci wannan. Mai kiran sallah ya fahimci matsayin da yake ciki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'adhdhin mu'taman wal imam dhamin. Al-mu'adhdhin mu'taman, innal mu'adhdhin mu'taman. Duk mai kiran sallah to an bashi amana, wato an amince da shi, an yarda amini ne, a yadda kai mutum ne mai amana, matsayi ne a cikin al'umma. Wace amana aka baka? Amana ce mai girma, amana ta shafi sallar mutane. Yayin da mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar, za a yadda lokacin sallah ya yi. In mace ce za ta tashi ta yi sallah a gidanta, mara lafiya ne a sa shi sallah saboda kiran sallar da aka ce. Mutumin da yake aikace-aikace bari ya tafi masallaci saboda mai kiran sallah ya ce a zo a masallaci. A yadda da wannan kiran sallar a yi sallah. Ai amana ce aka bashi, kaga wanda har al'umma ta ɗauki abin da yake mafi girman sha'ira, mafi girman ibada, ta bashi amana, babu shakka ta bashi, an bashi matsayi babba. Annabi ya ce waɗanda suke kiran sallah waɗanda aka danka amana ne a hannunsu. Kai ka je ka ƙaro ko shi mai kiran sallah yasa ake so mai kiran sallah ya rika kula wajen lokuta, ya rika kula wajen lokuta, kada ya rika kiran sallah kafin lokaci, saboda an amince masa da zarar aka ji kiran sallarsa za a tafi a yi sallah. Sau tari akan yi samu irin wannan kura-kura, musamman lokacin kiran sallar la'asar, sai ka ga cewa ana yin kiran sallar la'asar kafin lokacin ta a wasu lokuta. Akwai sanda kiran sallar la'asar sai a kai ƙarfe hudu, wasu sun saba yi hudu saura kwata, saura ka sai ya ɗauka kawai hudu saura kwata zai yi kiran sallah, hudu saura kwata nan kuma lokacin ta bai shigo ba, sai hudu ta yi wani lokaci ma sai ka ga da minti ɗaya da minti biyu ana samun wani ɗan. Amma shi wai tun da masallacin ana yin kiran sallar azhar ƙarfe ɗaya, kiran sallar la'asar ƙarfe hudu saura kwata sai a tada iqama ƙarfe hudu. Akwai wanda na taɓa zuwa masallacinsu sai naga an kira sallar saura kwata a daidai lokacin, kuma la'asar ba za ta shiga ba sai hudu. Sai nake musu magana cewa ya aka kira sallar lokaci bai yi ba, ai sai hudu lokacin zai shiga. Sai yake ce ba ai ba za a tayar din ba sai hudu. Shi a tunaninsa tayarwa ita ce matsala, tunda ba za a tayar ba sai hudu, ai sai lokacin ya za a tayar. Ya manta fa kiran sallar nan nashi yayi da mata da waye da waye. Yanzu mace a gida mai himma ce ta ji kiran sallar, ai ba za ta ji take za ta yi sallah. Za ta jira sai ka tayar da sallah sannan, tunda ba fitowa za ta yi masallaci ba. Wani mai larurar da ba zai fito masallaci ba, ba shi da lafiya ko wata larura da ba ta bashi ya fito ba. Kiran sallar taka zai yi amfani da ita ce to ka kira sallar lokaci ya bara in tashi in sallah. To ka jefa shi ya sallah kafin lokacin ta ba, ko kabbara harama kadai ka jefa cikin wajen lokaci sallar ta ba ta. a ce kai kafara harama lokaci bai ba kana gama kafara harama sauran duka ayyukan kai su a cikin lokaci sallar kuma tayi mutum da kafara harama rukuni ce ta fada a wajen lokaci haka sallar ba tayi ba shi yasa dole mai su kiran sallar su fahimci cewa har ku kiran sallar din nan babban abu ne kai babban abu ne Allah subhanahu wataala ya ambaci kiran sallar ku wato idza nadaytum lis salati tafaduha aw zuwan ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati fadhuhu wa sallu ala rasulillah duk ko abinda Allah zai tansisi akan sa cikin alqur'ani ba karamin falala ce dashi ba yace ya rasulullahi innal mu'adhdhinina yafdhulunana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qul kama yaqulun annabi ce ka fadi kamar yadda suke fada wannan adunkule hadisan abdullahi dan hadisan umar hadisan umar da hadisan muawiya sun fassara yadda mutun zai fadi abinda suke fada akwai abinda za su fada shi kuma ya fadi wani abin daban da lokacin da suka yi hayala shi kuma ya hauqala ce hayya ala salah ce la haula wala quwwata illa billah suka ce hayya ala falah ce la haula wala quwwata illa billah kaga anan zai fada ba abinda suka fada ba saura ka wani hadisi ne da yazo kamar sauran hadisan da suka gabata a dungule sauran kuma wasu hadisi suka fassara fa idan tahaita idan ka gama fasal tu'ta sai ka roƙa a baka wannan shi yake nuna wato halaccin addu'a mashru'iyar addu'a bayan an gama kiran sallah bayan ka gama jin kiran sallah kai addu'a akwai addu'o'in da suka addu'a da ta gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayi salati sannan a roƙa masa sallu alayhi thumma sallallahu alaihi wasila ayi masa salati sannan a roƙa masa wasila wannan abin da ya shafe shi ne shi manzo sallallahu alaihi wasallama sai kai kuma kai ma bayan duk kai waɗannan lahum rabba hadhihi da'watu tamma ka gama to sai ka yi addu'a saboda bayan kiran sallah ƙarshen kiran sallah yana daga cikin lokutan yin addu'a saboda in kai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce tawba za a baka ma'ana za a baka yayin da ya kasance addu'arka ta cika sharuɗan a baka ba wai yana nufin cewa in kai dole a baka ba kana iya kai amma ka kauce wa sharuɗan da yake karɓa ke karɓar addu'a ka roƙi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ce malam yad'u ya malam yakun isman aw khafi'at rahim ka roƙi abinda yake saban Allah ne abinda yake saban Allah ne zalunci ne Allah ba zai saurare ka ba ko abinda akwai yanke zumunci a ciki Allah ba zai saurare wannan addu'a ko addu'a da ciki akwai al'ijida akwai wuce gona da iri ka roƙi abinda bai kamata wato a sunnar ubangiji bata gudana akan ka ba Allah yana da sunnar sa ta tafiyar da abubuwa wifqa al-asbab ta tafiyar da abubuwa gurgurdan sababba kai ka nemi a canza sababin kai ayi maka wani abin da ba haka yake ba to wannan shi ma ba a karba irin wannan addu'a Allah subhanahu wataala ya ce ku roƙe shi amma ka ku wuce iyaka wa fi tirmidhi a cikin jami'ut tirmidhi عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة هذا كان جامع الترمذي لك أنس لما مالك يأتي من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة باء ما يرد الدعاء وتكن كربتا لأن أن يتسكان كرا صلى الإقامة قالوا سكت يا رسول فماذا نقول يا رسول الله توميزام فلا يا مائكين الله قال سيتي صلى الله العافية في الدنيا والآخرة قلت الله لا في الدنيا والآخرة قال الترمذي حديث حسن صحيح الترمذي يتي حديثي حسن صحيح وانا حديثي فالخنسة حديثي لتبتتشي شيني لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة وانا حديثي لتبتتشي أبو داود Tirmidhi ya rawaito shi Abu Dawud ya rawaito shi Imam Nasa'i ya rawaito shi a cikin As-Sunan al-Kubra wa Amr bin Yawm al-Layla Imam Ahmad ya rawaito shi da wasu daga cikin malaman hadisi da sun rawaito shi kuma hadisi ne Hasan la yuraddu du'a bain al-adhan wal-iqama iyanan hadisi ne Hasan amma ƙarin da aka samu fa ma za na kula ya Rasulullah har zuwa ƙarshe to wannan bai inganta ba ziyada ce shaza ko kuma kace ziyada ce mai rauni domin wanda yake banta da ƙara wannan jumlar wannan gabar shine Yahya ibn al-Yaman yana daga cikin waɗanda suke da rauni a haddasu. Baya ga wannan kuma shi kadai ya kadaita da ruwaito wannan ƙarin, duk waɗanda suka ruwaito hadisin sun ruwaito shi babu ƙarin nan na ƙarshe. Ma za na koya Rasulullah ta sallallahu alaihi wa sallam fi dunya wal akhirah, wannan ƙarin gabar shi wannan Yahya ibn Yaman wanda kuma yana da rauni shi ne kadaita da ruwaito ta. Saboda malamai suka raunana wannan ƙarin, amma hadisin farkon sa wanda shine kuma mahallin shahid abinda muke bukata a cikin hadisin shine yadda Allah yake karbar addu'a tsakanin kiran sallah da ikama. Wannan abu ne tabbatacce kuma yana da shawahid. Tirmidhi shi ya kadaita da kawo ruwayar da wannan ƙarin. Babu wannan ƙarin a cikin ruwayar Abu Dawud ko cikin ruwayar Nasa'i. Haka Tirmidhi shi kadai ya kawo ta, Imam Ahmad ma bai kashi da wannan ƙarin ba. Saboda haka ziyada bata inganta ba. Imam Tirmidhi ya kawo shi ba tare da ƙarin ba, sai yake cewa innahu asah. Yace wannan da ba ƙarin shi yafi inganci, ko shi kansa Tirmidhi ya abin nan. A nan za mu ga ya kawo ya ce qala Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Wannan hadithun hasanun sahih kamar da Ibn Hajar yake cewa babu wata nuskha da ya gani ta Tirmidhi da ta zo da wannan. Babu duk nusaf din Tirmidhi, hatta nuskhar Al-Kharruqi wanda daga nan Imam Nawawi yake dauko wasu alfas da babu su a cikin nuskha ta Abu Ali As-Sadafi, yace babu wannan ƙarin. Saboda haka Nawawi shi ya fara fadawa cikin wannan wahami a Al-Azkar, ya kawo wannan ƙarin qala Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Daga nan shi kuma Ibn Taymiya wajen littafinsa da ya tsakuro daga ciki Kalimat Tayyib shi ma ya dauko da wannan ibara, shi ma Ibn Taymiya ya zo ya kuma daukowa da ita, amma babu ita. Saboda haka Tirmidhi bai ce hadithun hasan sahih ba, ya ma illanta shi tunda ya kawo ɗaya fuskar da babu ƙarin, sai ce wa za a sah, ce wannan shi yafi inganci. Saboda haka hadisin ingantacce ne, amma babu wannan ƙarin. Kuma abinda yake kunshi da shi shine bayanin wani lokaci da Allah subhanahu wataala yake karba addu'a. Cikin lokutan da Allah yake karba addu'a akwai tsakanin kiran sallah da iqama. To an gama kiran sallah kafin a zo ayi iqama, to daidai lokacin mutum ya shagalta da addu'a, Allah yana karbar addu'a a ciki. Kuma wannan yana nuna cewa wannan lokaci yana da daraja, domin Allah subhanahu wataala ya nuna cewa guri lokaci kaza ana karbar addu'a cikin sa, bayani ne na falalan lokaci. Ya nuna cewa lokaci ne mai falala. Saboda haka an kira sallah, tsakanin kiran sallah da iqama, to dama ce da mutum ya roki Allah. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a a lokacin ba a mai da ita, addu'a a lokacin ba a mai da ita. Ita ba shi ma wannan kamar yadda muka faɗa a hadisin baya da kaidinsa, ma'ana addu'a al-mustawfi li shurutihi wa arkani, al-mustawfi li shurut al-muntafi fi al-mawani', addu'ar da ya cika sharuɗa, addu'a da ta cika sharuɗa, kuma abubuwan da za su hana karɓar addu'a ba su shiga cikinta ba, ita ake nufi. Kada ka ɗauka alal itlaq ko ma wace addu'a mutum ya yi za a karɓa, a'a, addu'a tana da sharuɗa, tana da dubba, tana da rukunai, tana da abubuwan da suke hana a karɓe ta. Idan kai addu'ar da ta samu cika sharuɗanta, sannan kuma ta kauce wa abubuwan da za su hana a karɓe ta, to tana cikin wannan, ana kyakkyawan fatan Allah zai karɓe ta, ba za a mayar da ita ba. Kuma an sha faɗa cewa mayar da addu'a, karɓar addu'a ba yana nufin abinda ka roƙa ɗin ka gan shi ba, ba shi ne kawai karɓar addu'a. Karɓar addu'a yana nufin ɗayan abu uku, ko dai abinda ka roƙa ɗin ka samu, ka roƙi Allah ya baka abu kaza kuma ya baka wannan abu kaza. Wannan abin nan fuska ɗaya ce daga cikin fuskokin karɓar addu'a. Fuska ta biyu, Ubangiji subhanahu wataala ya kaɗe maka wata musiba wacce kaɗe ta yafi maka alkhairi sama da a baka abinda ka roƙa. Wato ka yi addu'a kana son abu kaza, a sanin Allah subhanahu wataala, cikin iliminsa ya san akwai wata musiba kuma da take tunkaro ka, sai a yi amfani da addu'ar da kai kana roƙon wani abu, sai a kawar maka da wacce musiba da kai baka san da ita ba, wanda da ta same ka ko ka samu wannan abin ba za ka ji daɗinsa ba, ba za ka more shi ba. saboda haka ka roki Allah ya baka abu kaza. Allah subhanahu wata'ala ya karba addu'ar amma ya sa maka ita a inda yafi maka alheri, shine a kare maka wata musiba da za ta iya samun ka ba dan wannan addu'a. To kaga wannan an sa addu'a ne, bawa bai san da wannan ba, da haka sai ya ce ya roka ba an samu sa. A abu na uku shine ubangiji ya aje maka ladan wannan addu'ar na gaban kiyama. To ita addu'ar ibada ce, saboda ladan addu'ar ka roki abu kaza, ubangiji ya aje maka wannan addu'ar ranar gobe kiyama a tila maka ladan ta cikin mizanin ka. Kaga wannan karba ce amma kai ba ka san da ita ba. To shi yasa bawa ba daidai bane ya rika cewa na roka ba a bana, baka san me yake faruwa ba, baka san me yake faruwa. Abinda muka fahimta bayarwa shine kawai ka ce a bana a baka, saboda baka gani a hannunka ba, to kawai ba a baka ba haka bane. Zaka ce la yuraddu du'a, ko abinda la yuraddu du'a bain al-adhan wal iqama, ba a bayar da addu'a, ma'ana ba a kin karbarta. Mutukar an yi sa tsakanin kiran sallah da iqama, ka fahimci wannan rashin mayarwa da wannan fadar ma'ana cewa tana nufin ko Allah ya karba ya baka abinda kake so, ko ya kade maka wani hau, ko kuma ya aje maka ladan tunanin gobe kiyama ka samu. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعض من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم وتوجد كن سنن أبي داود لدى سهل بن سعد يأتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي ثنتان لا تردان الدعاء إبي وباء ما يلبسوا وباء كن كرفسوا أو قل ما تردان قود وياه دو هلا a kikar basu addu'a wa inda nida, addu'a lokacin kiran sallah, wa inda albasi da lokacin yaki, hina yulhimu ba'dhum ba'dhan, lokacin da rundunar mayaka sashin su yake gauraya da sashi, yake hadewa da sashi. Wato wannan hadisi hadisi ne tabbatacce shi ma hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaito shi, Imam Ad-Darimi ya fitar da shi, haka nan Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra a littafin sa Ad-Da'awat al-Kabir da Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir. Hadisi ne wanda Ibn Khuzaimah da Hakim sun inganta shi, Ibn Hajar shi ma ya inganta wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi shi ma ya ƙara tabbatar da cewa addu'a tsakanin lokacin kiran sallah, ba an ce lokacin kiran sallah, bayan an gama kiran sallah, kamar yadda hadisin Abdullahi ibn Amr ya nuna fa idan tahayta fasal tu'ta, ce inda nida ay ba'da nida, ana nufin bayan an gama kiran sallah sai ka daga hannu kai addu'a. To yana daga cikin addu'a da ba a mayar da ita. Daga wannan gabar ta yi daidai daga hadisin Abdullahi ibn Amr, ce fa idan tahayta, idan ka gama, wato ka gama bin mai kiran sallah, fasal tu'ta, ka roƙa a baka, kaga cewa ka roƙa addu'ar kenan, tota za a baka, ma'ana ba za a bayar maka da addu'ar ka ba. Sannan wa inda alba'si hina yulhibu ba'dhum ba'dhan, da lokacin yaƙi, alba'si na alqital, lokacin da musulmi da kafirai aka haɗu a fagen daga aka fara gwagwarmaya, wato sashin mayaƙa ya shiga cikin sashin, to a daidai wannan lokaci ne da aka shiga tsanani. To idan aka yi addu'a, Allah yana karɓar addu'a lokacin da ake cikin wannan gwagwarmaya, Allah yana karɓar addu'ar bayansa. Haka waɗannan lokuta suna daga cikin lokutan karɓar addu'a. Wa fi sunan abi daud, ya tabbata cikin sunan abi daud an ummi salama, wato ya zo a cikin sunan abi daud an ummi salama, daga ummi salama qalat, tace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an aqula inda almaghrib, annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da ni lokacin kiran sallan magariba in ce allahumma hadha itbalu laylika, ya Allah ubangiji wannan shine lokacin gabatowar daranka, wa idbaru naharika, lokacin wato bada bayan yininka, wa aswatu du'aika, lokacin saututtukan masu kiranka, wa huduru salawatika, lokacin halarta sallolinka, faghfir li, don haka gafarta min. A wannan hadisi kamar yadda ce Abu Dawud ya rawaito shi, Tabarani a cikin kitabun du'a, Al-Baihaqi a cikin Ad-Da'awat al-Kabir, da kuma a cikin Sunan al-Kubra, da wasu daga cikin malamai sun rawaito wannan hadisin. A cikin sanadin wannan hadisin akwai wanda rawaito hadisin daga Ummu Salama, shine Abu Katsir Maula Ummu Salama. Abu Katsir Maula Ummu Salama wani da ake ce masa Abu Katsir, kuma intaccen bawa ne na Ummu Salama, bararren bawa ne na Ummu Salama, amma ba a san shi ba, ba a san sunan shi ba, ba a san sunan shi ba, ba a san halin sa ba, kamar yanda Ibn Hajar yake cewa ba a san sunan shi ba, ba a san halin sa ba, wanda ya san shi da shine abin da ake kira majhul, ba a san waye ba. Kaida in ba a san waye ba a cikin sanadi ba a karbar hadisi, shi yasa wasu malamai suka rauna na hadisi. Imam Nawawi ya kawo shi a cikin Al-Majmu, yake cewa fi isnadihi majhul, akwai rauni, akwai masu rauni a cikin, wato akwai wanda ba a san shi ba a cikin sanadin sa. Hakim shi ya inganta hadisin. Hakim a cikin Mustadrak, tira cikin sharadin sa, duk hadisan da ya kawo a cikin Mustadrak a gurin sa ingantattu ne, kuma ya inganta shi din da lafazi wanda yake bayyananne. Ibn Hajar yana cewa hadisin zai iya yiwa a ce da shi hasan, yahtamilu tahsin, saboda shi Abu Katsir an sifanta shi da cewa yantaccen bawan Ummu Salama ne, saboda tabi'i ne wanda yake tare da Ummu Salama, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda sai ga cewa wannan matsayi nashi na zamantowar sa bawan Ummu Salama shi kansa zai nuna mutumin kirki, sai ya nuna cewa mutumin kirki ne, tunda har ya zama a hannun Ummu Salama yake. Saboda wannan kusantar nata ya sa ya zama shi mutane mutumin kirki, ka san wani daga an faɗe shi aka ce wani, aka ce kai ban san shi ba, ai tare da wani suke, kana jin wancan suke a inda tare da wani suke, ba ya matsala, ba matsala, saboda wanda aka faɗa ɗin ka yarda da shi, kuma kana ganin ba zai taɗa kai da wannan ba, tunda har bawanta ne, kuma bayan zama bawanta har ma ta inta shi ba fitinanne ba ne, da fitinanne ne sayar da shi za ta yi, ya fitine ta, saboda haka ba fitinanne ba ne har ma ta ga kirkinsa ta ma inta shi. To wannan shine dalilin da yasa Ibn Hajar yace yayiwa a ce hadisin hasan ne, yayiwa a ce hadisin hasan ne. Amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rauna na hadisin, ya rauna na shi a cikin littafansa Tamamul Minna, da hadisin idan muka ɗauki ra'ayin Ibn Hajar da yace hasan ne, kaga kenan kiran sallar magriba baya ga abinda aka saba faɗa a saurin kiran sallah, shi kiran sallar magriba kenan, akwai wani abu ma da za a iya ƙarawa, shine wanda yazo a cikin wannan hadisi. Mutum yace Allahumma hadha idbaru laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika wa huduru salawatika faghfir li, mutum ya ƙara da wannan addu'ar idan kiran sallar magriba ne, wannan bisa ga kaulin cewa hadisi ne hasan ko ingantacce ne kamar yadda su Al-Hakim suka tafi akai shi kansa Ibn Hajar, ba bisa cewa mai rauni ne, kaga ba za a ƙara wani abu da hadisi mai rauni ba, ba za ka ƙara wani abu da ake faɗa ba, ko ka ware wata kiran sallah ka faɗi wani abu na musamman da za ka ce shi za a ƙara a cikinsa, tunda hadisin bai inganta ba. Shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani lokacin da mai Tamamul Minna, afuwan, mai fiqhus sunna ya kawo hadisin a cikin abin da za a faɗa a bayan kiran sallar magriba, Al-Albani ya ci dundu ne ya sa ana ce a'a, hadisin ga yadda yake akwai majhul Abu Katsir Maula Ummu Salama ba a san wane ne ba, don haka hadisi da'ifi ne, bai kamata ka gina wani hukunci akan hadisin da bai inganta ba, saboda haka shi ya abin nan. Ya rawaito shi ta wata hanya amma da tafi wannan rauni, yawwa, so ba za a wannan yanzu ita ake magana, ita wancan hanyar shi kansa Tirmidhin da ya rawaito ta, ya rauna na ta. Saboda waccan hanya tafi wannan rauni. A'a, an ka shiga wannan babin Malam Isa, kuma ai wani darasi ne, in hasan ya ce hasan li zati hasan li ghairi, ai shi anan ma bai ce hasan ba ko wani ne, shi wancan wani hadisin da ya gabata, kuma ai babu ibara gaba ɗaya, babu ita, kuskure ce samun ta a ciki, kuma ya ce hasanun sahihi yana nufin ingantacce ne, tabbatacce ne, me yake nufi da ya hada hasan ya hada sahih wanda kuma wani ilimi ne mai fadi babu musalahul hadith ne sai a cikin makaranta kuma za a zo da ai saboda irin wannan kuma ai sai a shiga wani abu akan fadi abinda zai taimaka wajen warware abinda mai littafin yake nufi wato halin rumuzin littafin amma ba komai da yake da alaka da abin sai an ci gaba da bayanin sa to wannan hadisi abinda yake nufi waɗannan lokuta ne masu falala ko masu lokuta ne da suke nuna ayar Ubangiji lokacin igbalul layl da igbalul nahar wata aya ce daga cikin ayoyin Allah wajen annal layla wan nahara ayataini fama hauna ayatan layla wajen annal ayatan nahari mufsal ka aya ce daga cikin ayoyin Allah saboda yayi addu'a ta hanyar kwarzanta Ubangiji subhanahu wataala da wannan ayat tashi sana aswatu du'atika yana iya dauki ma'anar masu sautittukan masu roƙonka addu'a zama jam'u da'i masu yin addu'a zai zama aswatu du'atika ana nufin almu'azzini ana nufin masu kiran sallah sautittukan masu kiran sallah a lokacin da zarar lokacin sallar yayi to zaka ji kuma miliyoyin masu abin nan kiran sallah ko ina to zai iya yiwa wannan yake nufi amma ala ayi halin kowanne Allahumma hadha ay hadha waqtu ijbali laylika akwai taqdirin waqt wanda aka shafe wa hadha idbaru naharika ay waqtu idbari naharika har zuwa ƙarshe tun yayi tawassuli da wannan ishara zuwa ga waɗannan ayoyi na Ubangiji da roƙonsa gafara da ƙarshe ce faghfirli ya Allah kai mun gafara sana wa fi sunan abi daud an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anna bilalan akhadha fil iqama ya zo a cikin sunan abi daud daga wani sashi da na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yace anna bilalan akhadha fil iqama bilal ya fara yin iqama falamma an qala yana cewa qaqamatis salah yana cewa qaqamatis salah qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce aqamaha Allah wa adamaha Allah tsayar da ita kuma ya dawamar da ita to wannan hadisi Abu Dawud kamar da yace Abu Dawud ya rawaito shi Ibn Sunni a cikin Amalul Yawm wal Layla ya rawaito shi haka nan Al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Sunan Al-Kubra da kuma littafin sa Ad-Da'watul Kabir isnadin sa yana da rauni sosai isnadin sa da'ifun jiddan domin a cikin sanadin ya zo ta hanyar Muhammad ibn Thabit al-Abdi ar-rajul min ahli Sham an ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wato daga Muhammad ibn Thabit al-Abdi daga wani mutum cikin mutanen Sham daga wanda daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to babbar illar hadisin shine wannan Muhammad ibn Thabit al-Abdi wanda matruk ne a gurin malaman hadisi mai rauni ne sosai yana da rauni kwarai da gaske saboda hadisin sa saboda haka hadisin sa ba mai rauni ne sosai sannan kuma shi ya rawaito daga wani mutum ma da ba a san waye ba ar-rajulun min ahli Sham wani mutum daga cikin mutanen Sham waye shi ba a san shi ba kaga abin nan matrukun am majhul wanda ba a yadda da shi ba ko wanda yake da rauni ya rawaito daga wanda ba a san shi ba to kaga isnadin zulumatun ba'dhu wa fawqa ba'd saboda haka hadisi ne mai rauni bai tabbata ba don wasu sukan yi amfani da shi idan ana ya kama a cikin karkashin kama Allahu ta'ala hujjarsa shine wannan hadisin da Abu Dawud ya rawaito amma hadisi ne mai rauni shi kansa Imam An-Nawawi ya raunana shi a cikin littafin sa Al-Majmu' ya ka hadisin ya raunana shi Ibn Hajar a cikin At-Tamyiz ko At-Tafsir Al-Habir ya raunana hadisin haka nan Ibn Hajar a cikin Nata'ijul Afkar malaman hadisi da dama sai bayani akan raunin hadisin don haka ita iqama kamar yadda muka faɗa a darussan da suka wuce cewa babu wani abin da ya inganta da mutum zai faɗa yayin da yake jin iqama ba kamar kiran sallah ga hadisai nan da yawa sun zo wasu sun ce to tunda ita ma kiran sallah din iqama din ai kamar kiran sallah ce kawai ita ma a yi kiyasinta akan kiran sallah din ce ita ma mutum ya faɗa abin da ya ji mai iqama yana faɗa to a babin ibadat ba a shigo da kiyasi ba ka kawo kiyasi don ka kawo ta ibada sabuwa shi babin ibada babi ne ya hatar ila nas al-aslu fihi at-tawqif ba asali shine sai an samu nasi in ba a samu nasihi to zaka ce to tunda an ce kaza ba to a rika yin kaza mana abu kaza a tunda a can aka ce kai nan ba a ce kai ba sai ka bari wani lokaci sai ka ji mutum ya ce to me zan ce ba abin da zaka ce wai tunda dai sai akwai abubuwan kuma da an ce ya ce din ba ce amma kuma yanzu anan dole tunda ba a ce ya ce ba sai an buga masa me zan ce to ana shuruɗin shine ibada bai shuruɗin su ce abin da ake so kai saboda babu wani abu da ya inganta ne wasu sun zaci addu'a ana yin ta tsakanin ikama da takabbara harama sai za ka wasu da an gama ikama su daga hannunka kafin ikama ne ba bayan ikama ba daga an gama ikama abinda ake so a shagalta da shi shine abin liman da liman ya takabbara ka bi shi saboda babu ba a ce yana daga cikin mawazi ijaba ba bainal iqamati wat takbir sai dai bainal azani wal iqama bainal azani wal iqama babu bainal iqamati wat takbir ba inda ma aswaki kai a lokacin to yayi yana so yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aswaku ma kulli salah tare da kowace sallah kai aswaki na'am in ka shagalta bayan abin da aswaki kama shagalta da aswaki kaga anan ya nuna ba ma sai ka bi mai kiran sallah ba mai tada iqama ba mai tada iqama dina ba ce kai komo kuma gashi ana son kai aswaki kaga shi kenan sai kai aswakin ka tunda ba za ka hada aswaki da bin sa ba malai ce fa hadhihi khamsu sunanin fil adhan wadannan sunnoni ne biyar da suka tabbata dangane da kiran sallah sunna ta farko ijabatu an sawo mai kiran sallah yayin da yake yi abin shi a baya ana fadar abin da yake fada sana sunna ta biyu wa qawlu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan hina yasma'u at-tashahhud bayan ya ji ashhadu an la ilaha illa allah to sai ya fadi ita kuma wannan gabar raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan hadisin shine ya kawo shi na gaba wanda muka ce ya ka hadisin sa'ad ibn abi waqqas shine na karshe wanda muka ce haƙƙin sa yazo gabanin wannan bayatun tunda ai sai ya gama ne yake tattarawa ya ce to ga abubuwa guda biyar da za a yi bayan an ji kiran sallah to kuma sai ya jinkirta shi wannan hadisin sa'ad ibn abi waqqas da shine na karshe yake cewa man qala hina yasma'u almu'adhdhin wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mutun yace ni ma na shaida babu abun bauta da gaskiya sai allah kuma muhammadu bawan sa ne manzon sa ne raditu billahi rabban na yadda da allah a matsayin ubangiji wa bil islam dinan na yadda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan na yadda da muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo غفر الله له ذنوبه الله زي غفرتا وسا ذنوبانسا حديثي ني صحيح yana cikin muslim sai dai zamu gani a cikin wannan riwaya ta sa'ad ibn abi waqqas a cikin sahih muslim ba a fadi a daidai ina zai fadi wannan addu'a ba ba a fadi a fikiran da zai fada ba a cikin kiran sallah ba a ce lokacin da mai kiran sallah ce ashhadu an la ilaha illallah ba cewa kai man qala hina yasma'u almu'adhdhin wanda yaji mai kiran sallah sai ya ce shi yasa sai wasu ma sun kawo wannan hadisin a mahallin cewa bin mai kiran sallah bai zama dole ba domin ga hadisin sa'ad ibn abi waqqas ya faɗi wani abin da mutum zai faɗa wanda ba bibiyar mai kiran sallah ba in ka ji mai kiran sallah kawai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban har zuwa ƙarshe to daidai yake kamar ka bi shi ne wasu sun faɗa haka domin nassin hadisin haka ya nuna to amma akwai riwayar ibn khuzaima riwayar da ta zo a cikin sahih ibn khuzaima ta yi bayanin mahallin wannan tai bayanin mahallin wannan domin cewa man sami almu'adhdhin yatashahhadu wanda yaji mai kiran sallah yana cewa ashhadu an la ilaha kaga ta fayyace maka a inda ake fadar wannan riwaya muslim bata bayyana wannan saboda haka kaga wancan istinbadi wancan wato kokarin zakulo hukuncin da aka yi ya fadi kasa babu shi saboda haka wannan shine wasu malamai suna ganin waccan hadisi da yace abin nan in za sami'tu almu'adhdhin faqulu misla ma yaqul ku fada abinda ku irin abinda yake fada a ciki akwai hadisin abdullahi hadisin umar wanda ya nuna cewa in ka ji ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah suka ce to wannan daya daga cikin hanyar da zaka ansa masa kenan lokacin da ya kalmar shahada ka faɗi irin yadda ya faɗa. Hanya ta biyu ka faɗi wannan in yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai kuma sai ka ce kai ma wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ka hada sai ka faɗi wannan gaba daya. Wato hanyoyi biyu ne, ko dai ka maimaita abin da ya faɗa ko kuma ka bashi in yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya gama kai kuma sai ka faɗi wannan ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadar abduhu wa rasuluhu har zuwa karshen abin da yazo a cikin wannan. Wasu kuma suna ganin cewa wannan ƙari ne akan abin da yazo a cikin wacce ruwaya, saboda idan ka faɗi abin da ya faɗa sai kuma ka goya da wannan shi kuma bayan ka faɗi abin da ka maimaita abin da ya faɗa to sai kuma ka ƙara da wannan انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Wannan shine abu na biyu wanda sunna ce cikin sunnonin wanda yaji mai kiran sallah. Wa su'alullahi ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam alwasilata walfadila, da roƙawa manzansa sallallahu alaihi wasallam, roƙawa manzan Allah Allah ya bashi wasila da fadila, wato roƙon Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bashi alwasila da kuma alfadila wato daraja, sannan wassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam da wasu salati. Idan muka koma nan zamu ga ya gabatar da roƙawa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila akan abin akan salati, wato kamar sai ka fara roƙawa annabi wasila sannan kuma kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan muka koma baya za mu ga cewa an gabatar da salatin ne sannan roƙon wasila din. Hadisin Abdullahi ibn Amr yake cewa faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya sallallahu alayhi biha ashran thumma tana nufin tartib thumma sannan, wato in kun yi wannan sannan shi yasa da wawun ne sai a ce wata kila alwawu ce ba ta la taqtadi tartib, tana yiwa din a fara da wannan abu amma summa tana nufin daga wannan sai wannan, kaga zaka fara salati summa sallallahu alaihi wasila, haka anan haqquhu an yuqaddama as-salatu ala as-su'al su'alul wasila wal fadila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, haƙƙinsa a ce an fara da magana salati sannan abin wad'a li nafsihi ma sha, sannan ya roka wa kansa abin da ya ga dama kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Amr da muka garanta da yake cewa fasal fa idan tahaita fasal ma shi'ta. To waɗannan abubuwa guda biyar su ne idan mutum yayi ya zo da sunnar sauraron mai kiran sallah, wato ya zo da wani abin da zai samu gwagwaɓar lada a cikinsa. Kamar yadda muka faɗa a farkon darasin ba wajibi ba ne amma sunna ce wa take tattare da abubuwa da yawa da kuka gani a ciki. Yanzu a hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya faɗi waɗannan kalmomi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, na shaida babu abu bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne, sannan ya ce raditu billahi rabban na yarda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam dinan na yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, nabi ya ce ghafarallahu lahu dhunubahu Allah zai gafarta masa zunubansa. Babu shakka waɗannan kalmomi ne wanda mutum idan ya faɗe su yana mai ƙudurci abin da ya faɗa, babu shakka ya cancanci gafara daga Ubangiji. Mutumin da zai yarda cewa zai amince imani sakankance cewa babu abin da zai bauta da gaskiya sai Allah, duk wani abu da ake bauta ba Allah ba to ba gaskiya ba ne, Allah kaɗai shi ne abin bauta na gaskiya kuma la sharika lahu ba shi da abokin tarayya, wahdahu shi kadai ne la sharika lahu, la sharika lahu ta'kid ne karfafa kalmar wahdahu ne, yace wahdahu shi kadai to ai ba da abokin tarayya, to amma sai aka kara dan a kara tabbatar da wahdaniyar Ubangiji subhanahu wataala, dan a kuma kawar da abin da yake larabawa a wani lokaci sun saba faɗa sai la sharika laka illa sharikan huwa lak tamliku wa ma malak, ce ba ka da abokin tarayya sai dai wannan abokin tarayyar da naka ne shi ma, to dai da abin da ya mallaka da kai da ka din naka ne, to tunda shi na shi ne wato ya akai zama abokin tarayya sai sannan mutun ya yadda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzansa, wanda wannan shine mafi kololuwar abinda ake yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, sifanta shi da ubudiyya lillah, ce bawan Allah ne, an ba shi wani matsayi da yafi kowane matsayi a gurin sa, ya zama bawan Allah. Sannan kuma a tabbatar masa da risala, amma sai da aka tabbatar masa da ubudiyya din, sannan risala ta biyo baya. Sannan ce raditu billahi rabban, na yarda da Allah a matsayin ubangiji, wato shine a ubangiji na, wato shine mahalicci na, da ya kage halitta ta daga babu, ya raya ni, ya bani ci da sha, ya kula da ni, shine ma'anar rububiyya. Rububiyya kuma tastalzimu iqraru bi uluhiyyatillahi subhanahu wa ta'ala, indai har ka yarda Allah ya yi ka, ya halicce ka daga babu, ya baka ci da sha da rayuwa, ya gore maka duk abin da ɗan'adam zai bukata domin ya rayu a bayan ƙasa, kaga shi shi ya kamata ka bauta masa, shi ya kamata ka yi wa bauta ba wani ba. Saboda in har ka yarda da rububiyya, to wannan yarda da rububiyya tana sa ka tilas ka yarda da uluhiyya. Ya sa ba ma kawo maganar uluhiyya ba nan, da yanda imanu bil rububiyya tastalzimu imanu bil uluhiyya. Sai ce wa bil islam dinan, na yarda da musulunci shine addini, wato dukkan wani abin da za a nemi kusantar Allah da shi ba musulunci ba, to ba za a samu kusanci zuwa ga Allah da shi ba, musulunci kawai. Musulunci kuma shine addinin annabawa duka, duk annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko sun bauta wa Allah ne akan addini, akan addinin musulunci. Annabi Ibrahim alayhi salam yana gaya wa ƴansa wala tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku mutu sai kuna musulmi. Saboda haka duk annabawa sun zo da musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da ya cika shi wannan addini, ya zama da kuma bayansa, wanda duk ya zo da wani addini ba wannan ba, wannan yafta ghayra al-islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin, wanda zai nemi addini ba musulunci ba kuma Allah ba zai karba ba, domin addinin da ya yarda shi ɗaya shine musulunci, inna dina inda Allahi al-islam, shine musulunci, duk wani addini ba shi. To ka yarda cewa musulunci shine addinin ka, ma'ana za ka miƙa wuya ka yi aiki ya gwargwadon koyarwar wannan addini. Sannan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, ka yarda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad shi manzo ne na Allah. Saboda ka yarda cewa shi kadai ne Allah subhanahu wataala ya aiko maka domin ka karbi addini, ka koyi addini daga wajensa. Tabbatar da risalar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yarda da ita yana nufin tajridul mutaba'a lahu sallallahu alaihi wasallam, cewa shi kadai ne za ka yi wa, wato za ka yi masa biyayya ido rufe. Duk wani da za ka yi masa biyayya, za ka yi masa biyayya ido buɗe ne, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi za ka yi biyayya ido rufe. Za ka duk abin da ya zo ka ce sami'na wa ata'na, babu wani abin da zai umarce ka da shi da za ka yi tababa ko ka yi shakka ko ka ga cewa akwai cutarwa a ciki. Duk wani wanda kuma ba shi ba, to biyayyarsa tana ƙarƙashin biyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam. To shine ma'anar yarda da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah. Tabbatar da risala shine tajridul mutaba'a na sallallahu alaihi wasallam. Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, duk wanda yayi faɗi waɗannan ghafarallahu lahu dhunubahu, Allah zai gafarta masa zunubansa, Allah zai gafarta masa zunubansa. Kaka wannan falala ko ita kadai ta isa ta sa mutum ya lazimci waɗannan abin nan. Ba cikin nasin bane, galibi nusaf akan kara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin rasula shine abin nan, amma sallallahu alaihi wasallam din galibi nusaf suke kara. To wannan shine karshen abinda mai kiran sallah, abinda wanda yake mai kiran sallah zai bi azkarul azan, sai fasili na 10 shine wanda zai magana akan azkarul istiftah, zikirran buɗe sallah. Kuma ina ga kamar lokaci yayi, a to rubutu uku mai zamu karanta ne, kuma sai a hakuri, wannan shine darasin mu na karshe a wannan zangon. Na fata insha Allah bayan babbar sallah, bayan karamar sallah, bayan karamar sallah zamu ci gaba. Akwai tafsiri ranar Juma'a, kada wani ya dauka an rufe kowane karatu, akwai tafsiri a ranar Juma'a, amma dai wannan shi darasin shi ne na ƙarshe insha Allah sai ya mana sai mana da fatan Allah subhanahu wataala zai nuna mana a lokaci na gaba domin mu ci gaba da wannan karatu. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.